بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وسلم. يوم لهدي بيض وتن شعبان شكرا تدبوط إياه لدري حدود أربعين ديدي wanda ya dace da 7 ga watan 4 shekara ta 2019. Zamu dora kan inda muka tsaya a karatu wannan littafin albarka na Sahih al-Bukhari. Zamu tashi a babu nuzulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-hijr. Qala haddathana Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi qala haddathana عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبهم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. Babin da ke magana akan shigan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wato gidajen samudawa. In an ce hijir ana nufin manazilu samud, mutanen annabi salihu. Wurin yana nan tsakanin Madina da Sham, tsakanin Madina da Sham. Wuri ne da samudawa suka zauna, mutanen annabi salihu. Da Allah ya musu azabar da ya musu, to shine annabi ya bada doka duk lokacin da mutum zai shiga gidajen irin waɗannan mutane da suka yi zalunci, Allah ya musu azaba. To ga yadda ya kamata yi. Ya kawo hadisin Abdullahi dan Umar, yace lamma marra annabiy sallallahu alaihi wasallama bil hijr, ya inda annabi ya zo wucewa ta gidajen samudawa, shine hijir. Wani wuri ne kamar yadda na faɗa tsakanin Madina da ƙasar Sham. A lokacin da zai je yaƙin Tabuka, sai yake gaya wa sahabban da suke tare da shi, la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum, kada ku shiga gidajen waɗanda suka zalunci kawo kansu da kafirci, saboda ana jiye muku tsoron an yusibakum ma asabahum, saboda kada abin da ya same su na azaba kuma ya same ku. Idan wannan wurin Allah ya taɓa yi wa wasu al'umma azaba a wannan wurin, to bai kamata musulmi ya shiga wannan wurin ba, ko ya zauna a wannan wuri da aka ce an taɓa yi wa wata al'umma azaba ba. Kada yi haka. In ma ta kama za ku wuce, illa an ta kuno bakina, ku wuce ta wurin kuna masu kuka, kuna zubar da hawaye, kuna kuka, kuna nuna wa Allah kuna jin tsoron ku ma, kada Allah ya jarrabe ku da irin abin da ya jarrabe waɗannan mutane suka gabata. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه, sannan sai manzon Allah da yazo zai wuce ta wurin, tunda hanya ce, sai ya dauki mayafi ya lullube kansa a lokacin da zai wuce, ya lullube kanshi. Wa asra as-saira hatta ajaza al-wadiya, yayi sauri ya wuce, shine asra as-saira hatta ajaza al-wadiya, har sai da ya ketare wannan kwari ko wannan wuri da Allah ya azaba wa samudawa. Annabi Salihu ya sha gwagwarmaya da waɗannan mutane, sun wahal da shi iya wahalarwa, Allah kuma ya musu azaba. To tarihi ya tabbatar a wannan wurin, a nan Allah ya musu wannan azaba. So don ka nuna wato tsoronka da firgicinka da damuwarka, to kai ma ya kamata kai ƙoƙari ka kiyaye, ka ainihin wato wuce, kana mai nuna wa Ubangiji kana jin tsoron kada Allah ya kama ka da abin da ya kama su. To to haka annabi din ya shiga kuma ya ga sahabbai su yi kuma haka suka yi a wata riwayar qala hadathana yahya bin bukair qala hadathana malik an abdullah bin dinar an ibn umara radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabil hijr la tadkhulu ala haula'il mu'adhdhabin illa an takunu bakin an yusibakum mislu ma asabahum kada ku shiga manzo Allah yake cewa ashabul hijr mana waɗanda suke zama kusa da wurin ko kuma waɗanda za su wuce ta wurin kada ku shiga ala haula'il mu'adhdhabin kar ku shiga kan waɗannan wanda aka yi musu azaba samudawa kenan illa an takunu bakin sai dai in za ku wuce wurin ku kasance kuna zubar da hawaye kuna kuka an yusibakum mithla ma asabakum saboda kada irin abin da ya same su kuma ya same ku so wannan in ya nuna mana wani abu yana nuna mana hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko mutum musulmi ya zama mai taka tsantsan akan abubuwa ita fitina duk yanda take gudunta ake yi ba tunkaranta ake ba kuma kare kai yana da kyau yanzu mu anan koda misalin wuri ne aka ce nan gurin an yi fada anan ai an zubar da jini an kakkashe mutane an yi abu kaza anan sai ka zo zaka wuce koda an yi abun ya wuce to kai kokari ka wuce lafiya wurin ba wai mutum ya mai da wurin wurin zama ba ko kuma ya saki jiki ba mamaki bincike ya biyo baya ana neman su waye suke zama a wurin a zo aje a jefa ka fitinar da zaka yi shekara da shekaru baka kubuta ba yanzu cikin fadace-fadacen da aka yi ya gabata akwai wani yaro da ya je ya zauna a wani dandali da an je an kakkashe mutane a cikin unguwa an kakkashe mutane an yi rashin kirki mutane 'yan ta'adda sun zauna a wurin da aka zo aka yi abin da aka yi aka gudu ya aka yi bayan ɗan lokaci ya ja haka shi kuma kawai bayan Allah sai ya zo ya zauna a wurin ashe an turo masu sa ido su ga su waye suke zama a wurin shi kuma baya ciki amma ya san an yi wannan ta'addancin yana zuwa gurin ya zauna suka cafke shi ashe akwai yan sa ido masu farin kaya ana so a ga waye zai zo ya zauna a wurin alƙalli a samu information a samu labari shi kuma ba da shi aka yi ba bai san su a suka yi ba kudin dai tunda wurin zama ne zai zauna shi kenan ya zo ya zauna aka tafi da shi har ila yau dai ni ban san labarin wannan mutumin ba fitowarsa amma kowa ya shaida cewa mutumin kirki ne salihin bawa ne na ƙwarai ne so kun ga ya kamata duk lokacin da annabi ya faɗi wata magana to za ku ga akwai alheri a cikinta kuma akwai amfani duk lokacin da wuri aka yi ta'adi ko na abu to ka kiyaye ko hanya ne aka ce ai ana fashi da makami ana ta kashe mutane ana kaza kar ka ce ai kai jarumi ne bari kai ka wuce kawai ka je ka wuce a'a yanda kowa ya yi parking ya tsaya yana neman lafiyarsa da rayuwarsa kai ma ya kamata kai ba mamaki ka je kana da jarumta ka je za ka wuce watakila tsautsayin bai gama ba ya hada da kai ko kuma an gama din an zo neman masu yi kai kuma a zo a rutsa da kai duka wannan ya kamata yin uwan su gane shi Allah ya kiyaye mu ya ba mu kariya a rayuwarmu gaba daya qala hadathana yahya bin bukair an layth an abdulaziz bin abi salamah an sa'd bin ibrahim an nafi' bin jubair an urwata ibn al-mughira an abihi al-mughira ibn shu'ba qala dhahaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ba'd hajati fa qumtu askubu alayhi al-ma' la a'lamuhu illa qala fi ghazwati tabuk fa ghassala wajhahu wa dhahaba yaghsilu dhira'aihi فضاق عليه ثم كم الجبة فأخرجهما من تحت جبته فغسلهما ثم مسح على خفيه رواية نافع بن جبير شيء أولا باب بيكاو ترجمة با أما دام غمي محل شاهد دن دقا أروى ابن المغيرة دقا بابنسى المغيرة ibn shuba yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tafi biyan wasu daga cikin bukatunsa bukatatarsa ta dan adam fa qumtu askubu alaihi alma sai naje nake zuba masa ruwa lokacin da ya gama bukatar tasa wannan ya nuna saban annabi suna yi wa manzon Allah hidima ƙwarai da gaske, daidai da ruwa idan zai yi alwala suna zuba masa, buta in zai je ya kama ruwa su suke zuba masa ruwa su kai masa butar, kuma idan ya gama su suke ɗauko butar. Idan an je wani wuri da za a cire takalmi, to sahabbai su suke riƙe takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam, suna ma alfahari da wannan. Wani ya ce ni nake riƙe wa annabi takalmi, in zai zauna a wuri su suke tanadan masa wurin zama sallallahu alaihi wa sallam. Shi sa wani yake cewa ni ban taɓa ganin wani mutum wanda mutanensa suke girmama shi, suke mutunta shi, suke sonsa irin yadda sahabban Muhammadu suke sonsa ba. Ban taɓa gani ba, wani yake faɗa. Kuma haka ne, ba a yi wani mutum ɗan adam da mabiyansa suke sonsa, suke girmama shi irin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam. Wannan kuma zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, falala ne Allah yake ba wanda ya ga dama. So Mughira yake cewa na zuba annabi ruwa, yace la alamu illa fi ghazwat tabuk, wannan abu ma ya faru ne dai a iya sani na a yakin Tabuk. Manzo Allah ya alwala ya wanke fuskar sa, yana wanke kuma zira'in sa, wa zahaba yaghsilu zira'ihi fa daqa alayhi kumul jubbati, yazo zai wanke zira'in sa, hannun riga shine kumul jubba, hannun rigar sai yayi matsi. Kasan idan mutum yana alwala yana da hannun riga matsatsi, to zai dan sha wahala wajen ba ni sunan shi wajen cire hannun. Fa akhrajahuma min tati jubbatihi, kawai da yaga hannun rigar zai masa wahala wajen zarewa ya wanke, sai ya zare hannun haka, ya zaro shi ya zura shi sai ya zo ta kasan rigar ko sai ya zuro hannun ya wanke. An gane, ya zo zai wanke hannun, ya yi matsi mai kun ya kokarin janye hannun rigar, to sai kurin ya zare hannun ya sako shi ta kasan rigar ya wanke. Wasallahu ma summa masa ala kufai, a matsayi yake, hannun ne a matsayi, kuma yana gaggawa ya yi alwalar, sai ya wanke hannayen, sannan ya yi shafa akan huffinsa, ya yi shafa akan huffi. Shafa akan huffi ana shafawa ne haka ta sama sai a kewaye baya haka, amma ba a shafa ƙasa, shafa ɗaya shi kenan. Idan mutum yana zaune zaman gida ne ya samu dama ya yi sallah biyar, yana mai shafa. Idan kuma ya yi tafiya yana da daman kwana uku da yini uku, kwana uku da yini uku. Qala haddathana Khalid bin Makhlad, qala haddathana Suleiman, قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن ابي حميد قال اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك حتى اذا اشرفنا على المدينه قال هذه طابه وهذا احد جبل يحبنا ونحبه. ونكم روايه عمرو بن يحيى المازني كان دغ عباس بن سهل بن سعد دغ ابي حميد Allah ya musu rahama, yake ce sahabi ne, yace mun fuskanto tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga yakin Tabuka har sai da muka zo muka hango, shine ashrafna ala almadinati, muka hango Madina. Qala alaihi salatu wassalam, sai manzon Allah yake cewa hadhihi taba, hadhihi taba, wannan Madina ce. Kalmar taba ɗaya ne daga cikin sunannakin Madina, Taba, Madina sunanta Taba, kamar yadda ana ce da ita Yasriba, Yasriba ko Taba ko Yasriba. Yace hadhihi Taba, ma'ana wannan ita ce Madina, saboda annabi yana son Madina. Aka ce ko tafiya yi, in ya dawo sai a ga yana shauƙin ai maza-maza a shiga Madina. Shi sa ya zo a cikin fada'il Madina, wani littafi da aka yi akan falalar Madina, babu garin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ƙauna da so a rayuwarsa irin Madina. Yace wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, yace Madina ita tafi alheri gare su su musulmi da sun sani khairul lahum law kanu ya'lamun shi sa ko dujal ne yazo a ƙarshen rayuwa kusa da tashin kiyama da zai iya shiga madina ba ko dujal ne yazo la yastati'u dukhulal madina kuma a yanzu din zaka iya cewa to ina ne fi madina ga inda annabi yake kwance yanda kabarin sa yake nan ga gidansa ga matansa ai dole ta zama khairu bi qa'il alam wurin da yake mafi alheri a bayan kasa kuma gari ne mai nutsuwa kana shiga gari zaka ji lalle garin akwai annabi a ciki ba sai an maka wani karatu ba ko umra ko aikin hajji kana shiga ko zirga-zirgan abin hawan garin ma za ka ba iri ɗaya ba ne da na makka nutsuwar garin da rashin hayaniyar garin ba iri ɗaya ba ne da na makka albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama ko masallacin nan na annabi kana tun karo shi ko shekara nawa kai kana zuwa kana tun karo shi za ka shige sai ka ji wani kwarjini sai ka ji wani imani sai ka ji wani ƙaunar annabi kana fuskantar masallaci kana gani ka ce yau wannan masallacin annabi Muhammadu ne Allahu Akbar Allahu Akbar kuma annabi yana ciki a ce ba ga makabarta nan baki a sahabbai ne a ciki ga inda duk annabi ya rayuwa nan da zurga-zurgansa da waye ga wurin nan masha Allah ba za ka gaji ba shi yasa aka ce a kare alfarman wannan gari kuma aka ce duk wanda Allah ya hore masa ya samu damuwa to kar ya yi wa kansa asara ya zuba kudinsa ya je ya yi sallah a wannan masallaci ya zauna ya yi addu'a ya yi zikiri ya ambaci Allah nan ne za ka ga real sallah din da san annabin da ibadar dai nan za ka gani masallaci ne za ka ce 24 hours babu wani lokacin da ba a bauta a ciki illa watakila wasu lokuta da ba na aikin hajji ba haka babu baki ana dan rufewa bayan 12 dare suna dan rufewa karfe 3 kuma an bude hakan ma kafin a bude shi wasu zaka gansu duk a haraba suna zuwa suna ta ibada kai ba zai yi ma ka je ka ga ba wani mutum a wurin ba zai yi ba idan lokacin aikin hajji ne ko da umara da mun kofofin kai a bude suke automatically masallacin makka ko da mun shi ma da mun ba a marifewa ma to kullum baki suna zuwa ba wani time din da ba babu a ciki so babu wata ranar da zaka ce wai an rufe wai ba a sallah a ciki ko ba a ibada a ciki su ne wuraren da koyaushe busy ne kar ku manta waɗannan masallatai gaba ɗaya na annabi ne a nan ya rayu kuma shi ya assasa su ya koya mutane ibada a ciki to shi kansa annabi ba wai mu ba yana son madina kisa ce hadihi taba wannan ita ce madina anan Allah ya kaddara rayuwar shi kuma anan Allah ya dauki rayuwarsa a ciki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa hadha uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu a cikin madina din akwai wani dutse mai suna uhud dutsen gidan aljanna kenan jabalun yuhibbuna wa nuhibbu dutse ne da yana son mu muna son sa yana son mu hakikatan mu ma muna son sa to shi yasa aka sunnanta musulmi idan ya je umra ya kai ziyara Uhud shuhada Uhud akwai sahabbai da suka je yakin Uhud Allah ya dauki rayukansu anan sama da mutum 70 suna kwanciya a wannan gurin har yanzu kaburukan suna nan to sai mutum ya je ziyara ya ga ga wurin da aka yi yakin Uhud din nan ga kuma waɗannan sahabbai suna kwanciya musu addu'a kuma ka ga dutsen gashi nan a kwance shi ya kewaye Madina gaba ɗaya, babban dutse ne, ga tudu, ga tsawo, ga faɗi, kilomitoci ne da yawa, ba wai dutse ne ƙarami yake cure a wuri guda ba. A kwance yake a zube haka, du Madina gaba ɗaya mata ƙawanya. Kuma annabi ya ce dutsen gidan aljanna ne, dutsen Uhud. Wata rana manzo Allah ya hau kansa da shi da Abubakar da Umar Naji da Usman, sai dutsen sai ya girgiza ya raurawa kar haka ya kada. Sai annabi ya ce da shi usbut Uhud, ka tsaya ka tabbata ka daina girgiza ya kai Uhud. Ka sani wanda yake kanka shine annabi da siddiqi, shine Abubakar da shahidani masu shahada guda biyu. Yayi wa dutsen magana kuma dutsen ya ji kuma ya tsaya ya daina girgiza. To shi ma musulmi ya kamata in Allah ya kai mutum Madina, to ya je ya kai ziyara ya ga wannan dutsen da annabi ya hau kansa, ka ga yanda yake busasshen dutse ne malam, ƙato mai tsawo da girma, ko bishiya ɗaya babu a jiki. Dutsen Uhud kenan, da ƙafa ma za ka iya zuwa daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, shuhada Uhud. Bai fi daga nan zuwa ƙofar ruwa ko wataƙila ka ce kurna ba. Ya tabbata annabi yana kai ziyara wurin. Qala hadathana Ahmad bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Humayd bin Tawil an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'a min ghazwati Tabuk fadana min al-Madinati fa qala inna bil Madinati aqwaman ma sirtum masiran ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينه؟ قال وهم بالمدينه حبسهم العذر. اخبرنا احمد الطويل عن انس بن مالك ان الله صلى الله عليه وسلم وترن يا داو daga yakin tabuka fadana sai ya zama ya kusanci Madina. Da ya zo kusa da Madina sai ya faɗi wata magana, ya ce a Madina akwai wasu mutane ma sirtum masiran, babu wata tafiya da za ku tafi, ma sirtum masiran, babu wata tafiya da za ku tafi ku sahabbai. Wala qata'tum wadiyan, kuma ba ku ƙetare wani kwari ba. Illa kanu ma'akum, face sun kasance suna tare da ku duk inda kuka je, su suna Madina, ku kuma kuna kan tafiya, amma gangan jikinsu ne yake Madina, zuciyarsu tana tare da ku. Illa kanu ma'akum bil qulubi wan niyyati kenan wa suhbati, zukatansu da niyoyinsu da kasancewa tare da ku, ransu yana tare da ku. Sai sahabbai suka ce a qalu ya rasulullahi wa hum bil madina, mu muna can muna zuwa inda za mu je, su kuma suna Madina, kuma a ce suna tare da mu. Ya ce kwarai ko hum bil madina, suna tare da ku. Habasahumul uzr, uzri ne ya rike su ya hana su fito su zo yakin nan tare da ku. Uzuri ya hana su zai su ji yaƙi nan tare da ku. Malamai suka ce alma'iyatul haqiqiyya da as-suhbatul haqiqiyya innama hiya bis-sayri war-ruh, mutum ya zama yana tare da kai na haƙiƙa. Ku kula da wannan magana, mutum ya zama yana tare da kai na haƙiƙa, ba wai gangan jikinsa ba ne kadai, a'a zuciyarsa da ransa da tunaninsa yana tare da kai shine ya fita siri galiban akan yana tare da kai wataƙila kuna tafiya da shi yanzu misali wani zai iya zuwa zai zauna a gurin karatun nan gashi a zaune da gangan jiki muna tare da shi amma gaba ɗaya tunaninsa baya nan hankalinsa baya nan ko da gangan jikin nasa ɗin yana nan insha Allah ma an tashi karatun ma sai dai ana tashi shi ma ya tashi saboda wani abin yake ta yi wataƙila yana zaune a nan wani abu yake yi wani karatun yake yi ko wani tunanin yake yi da za ka tambaye shi me aka faɗa sai ce wallahi ba na tare da ku amma kuma muna gani a gangan jiki muna tare da shi ban sani ko kun fahimta to haka a rayuwa akwai mutumin da za ka ga wataƙila yana tare da kai yau da gobe amma a zuciyarsa Allah ya sani ba son kai ke ba kurin larura ta sa kuna dai haɗuwa da shi akwai wani kuma yana nesa da kai yana mugun ƙaunarka yana son ka ya yadda da ra'ayinka amma baya da damar da zai kasance tare da kai ya je ya dawo ko ku zauna inuwa ɗaya da shi amma komai naka yana tare da shi ya yadda da kai ya amintu da kai yanzu da wancan wanda yake can nesa da wannan wanda yake nan da gangan jiki kaya da aka ajiye maka wanne yafi nan nesa ya fi ba sani ko kuna fahimta ne yawwa to shine malamai suke cewa al-ma'iyatul haqiqiyya was-suhbatul haqiqiyya tarayya na haqiqa mutum ya zama yana tare da wani to ya zamanto a zuciyarka kana tare da mutum yafi la bi mujarradil badani ba wai gangan jiki ainihin wato kadai ake nufi ba ku duba wannan ƙarfin niyyar waɗannan sahabbai suna so su je yaƙin nan amma uzuri ne ya hana su je wataƙila ba lafiya wataƙila akwai wani larura wataƙila sun yi tafiya wataƙila uzurori ne ɗan adam yan sau da yawa za a zo ka saba kana zuwa masallaci ana yin karatu da kai da asuba sai wata rana wani ciwo sai kwantar da kai a gida Allah kiyaye sai ka rinka tunowa ka ce yanzu ƙarfe kaza zuwa kaza mutane fa suna masallaci ana ta karatu sai ka ji ina ma kai tsuntsuwa ka taho daga gadan asibitin nan a ce ga kanan ka zo da kai ake yin karatu na kaga gangan jikinka baya nan amma kana tare da mu akan abin da muka saba muna yi kullum to da wannan mutumin da wanda kuma ya zo wataƙila waya ce a hannunsa tun da ya zauna wani abin yake yi wane ya fi wancan ya fi kuma ko lada wancan shi ne zai samu lada ba wannan ba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu yace na'am wa hum bil madina habasahumul uzr suna nan a madina uzuri ne ya tsayar da su ba su samu wato zuwa ba wannan yana nuna mana ana son mutum musulmi ya zama yana da damuwa akan aikin alheri yana damuwa akan me aikin alheri duk abin da ka san alheri ne to ya zamanto akwai ka a ciki kuma idan baka nan to kai showing concern ɗinka da interest naka lallai ina tare da abu kaza lallai kuma ina goyon baya lallai ina son kaza to duk ladan da mutane za su samu in sun aikata kaza ɗin nan tunda ka nuna cewa kana tare da wannan abun ka yarda insha Allah za ka samu wannan ladan to kuma wannan shi yake nuna mana illar mutum ya yi tarayya kuma a cikin aikin sharri duk yadda mutane masu sharri za su samu ko da baka zo da gangan jikinka ba in dai kana goyon baya ka yadda to in Allah ya so yadda da kamashinka a cikin wannan aikin shi yasa musulmi ake so ya zama seti in ina yi ina yi bana yi bana yi duk abu na sharri insha Allah baka ciki duk wani abu na rashin kyautawa in Allah ya so yadda baka yadda ba baka ciki haka kuma ayyuka na alkhairi da kai ake yi bi idhnillah tabaraka wa ta'ala kuma wannan yana nuna mana ashe addini akwai uzuri na'am yanzu jiya muka gama karatun waɗanda suka je suka yi zuwa yaƙi ba uzuri, kun ji azabar da aka yi musu a nan duniya. Su Kabu da Malik, to akwai kuma masu uzuri wanda za su ba da uzurin a karɓa, komi da ka sani akwai uzuri a ciki. Yanzu babu abin da ya fi kamsu salawat nan sallolin nan guda biyar, amma wani uzuri zai iya hana ka zuwa Allah ya maka afuwa. Uzurukan nan suna nan da yawa. To shi ne ake nuna cewa kai ma mutum musulmi ya kamata ka zama mai bawa ƴan uwanka uzuri. Idan har Allah da ya halicce mu za mu yi wani abu mu washi uzuri ya karɓa, to ya kamata kai ma idan an yi wani abu aka baka uzuri ka karɓi uzurin. Wataƙila ɗanka ne maka laifi, wataƙila abokinka ne maka laifi, wataƙila matarka ce ta yi maka laifi, wataƙila abokin kasuwarka ne, wataƙila sai mutum ya yi maka wani abin da baka ji daɗi ba amma sai baka uzuri. Wallahi ban fahimta ba, na ɗauka kaza ne, kace na yi ma afuwa. Ko ma baka yi magana ba ma da shi, malamai suka ce in mutum ya yi abu kai ƙoƙarin musulmi ɗan uwanka, kai ƙoƙarin ka neman masa ko dai wani uzuri ne yasa yayi kaza. Kamar yadda ni yanzu in nayi wani abu wanda mutane suka ga wannan abun ba daidai ba ne, to ya kamata su yi ƙoƙarin neman mun uzuri. Zan so in na ji an nema mun uzuri, a ai gaskiya ku yi mai uzuri saboda kaza. Duk wanda ya ji wannan a matsayinsa ɗan adam zai ji daɗi an mai uzuri. To kai tunda za ka ji daɗi an maka uzuri, wato ba za a yi maka hukunci akan abin da mutane suke tsammani akan ka ba, to kai me yasa ba ka iya yi wa mutane uzuri? Kai kullum baka yadda a ɓata maka ba, kai kullum kai ne daidai, kai kullum ba zai yi maka kuskure ba. So shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana habasahum al-udhr, ya karɓi uzurinsu kenan. Uzuri ne ya riƙe su ba su zo ba, kuma Allah ya yadda da uzurinsu, shi ma kuma ya yadda da uzurinsu. Allah ya mana afuwa ya fi mana. Insha Allah anan za mu dakata sai bayan sallah, in Allah ya yarda za mu rufe wannan karatun na asuba, saboda shirye-shiryen azumi da muna da 'yan karatuttuka da azumi da za a yi, dole sai an ji an ɗanki kimtsa a samu lokaci insha Allah. So abinda muka faɗa a cikin shekarar nan gaba ɗaya, Allah ya sa mana albarka ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman afuwar Ubangiji. Allah ya ba mu ikon riskar azumi, idan mun riska Allah ya ba mu ikon azumtan wata, idan mun yi kuma Allah ya sa muna cikin ƴantattu daga jahannama, kuma waɗanda in mun yi azumin Allah zai karɓa. Kuma yadda muka ga rufewan karatun nan, kuma muna fatan Allah ya nuna mana ranar da za mu dawo mu ce kuma za mu ɗora insha Allah. Allah ya sa rayuwarmu ta ƙare a cikin aikata alheri. Wa bihadha alqadri kifaya, wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.